wannan rahoto kamar inda aka sani shekara-shekara muna da shi don mu ga dakikin ko kuma sakamakon da kasashe suke zuwa wajen bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa da irin kokari ko kuma rashin kokarin da kasashe suke yi don tabbatar da cewa sun daƙile cin hanci da rashawa a kasashensu. To wannan shekara sakamakon ya fito kuma Najeriya ta samu maki 26 a cikin 100 kamar yadda shekarar ta saba Ghana ta samu maki 25 a cikin 100 kuma a cikin jerin kasashe Najeriya wannan lokacin ta zo 140 a sakamakon wannan rahoto da ya fito.
To wannan an samu kuma ci hanci ya kawo kenan a Najeriya za a ce kenan?
A to gaskiya wannan ba wani maki ne da za mu iya cewa an samu wani nasara ba. Ganin cewa akwai kasashen da sun samu maki wajen kamar guda 10 ko kuma fin haka ma. Kenan mu ba ma cikin kasashen da suka samu cikakken nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Ganin cewa kawai maki ɗaya ne muka samu akan abin da ya faru shekarar da ta gabata. Duk da dai muna murna kan cewa ba mu koma baya ba kuma ba mu tsaya akan bakin da ya faru shekarar da ta wuce ba, to amma iga akwai sauran aiki a gaba.
Ajawal, wani irin aiki ne rage a gaban 'yan Najeriya don kawo ƙarshen ko kuma a ce an samu sauƙin wannan cin hanci da rashawa da ke lalata ma ƙasar gabaki ɗaya?
To akwai manya-manyan abubuwa da muke so Najeriya, gwamnati musamman gwamnatin Najeriya ta yi don daƙile cin hanci da rashawa da yake faruwa. Na ɗaya daga cikin wannan al'amari shi ne yadda ake amfani da ikon gilar goge a damfari jama'a ƙasa da sunan za a yi kwangila, kuma kwangilan nan ba a yi ta ba ko kuma a yi ta ba kan yadda take ka'ida ba. Kamar misali kuma wajen ɓangaren wutar lantarki an kashe maƙudan biliyoyin dala amma har yanzu 'yan Najeriya ba su gani a ƙasa ba. Babban matsalar da muke fuskanta wajen ɓangaren shari'a da alƙalai shi ne inda alƙalai ake ganin cewa kawai cin hanci da rashawa suke karɓa don wajen ba da sakamako na irin shari'o'in da suke yi. Kamar misali akwai wasu alƙalan suna ba da ma wani hukunci kan cewa kada a ma tuhumi duk waɗanda suka saci kuɗaɗen jiha ko kuma ƙasa, duk irin satar da suka yi da rashin kirkin da suka yi an ce kada ma a tuhume su, kada a tambaye su. To irin waɗannan alƙalan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sa cin hanci da rashawa yake wanzuwa a ƙasa. Abu na biyu shi ne inda cin hanci da rashawa ya yi tsamari wajen tsaro ta kai ta kawo yanzu rayukan jama'a kamar kiyashi suke, saboda ana karɓan kuɗaɗen da ya dace a ce an so makamai ko kuma an ba wa jami'an tsaro don a taimaka musu da kayan aiki da kuɗaɗen da ya dace a ce ana biyan su. Nan ma cin hanci da rashawa ya yi kanta a wajen, dole ne sai an yi wani abu jami'an custom da suke bari ana shigo da manya-manyan makamai ana kashe jama'a, dole ne a tashi tsaye a canja. Sa'annan yadda gwamnati take hana 'yan jarida da 'yan kare yakin bil'adama da masu yaƙi da cin hanci da rashawa ake kama su, ake ɗaure su, ake hana su sakat. Kuma in an yi zanga-zanga amma kashe mutane kamar yadda ya faru a zanga-zangan da ta wakana ta neman a gyara yadda ake tafi da ƙasa wajen ɓangaren yunwa da talauci da rashin aikin yi. Yara ƙanana an gani yadda aka kama su aka ci zarafinsu, ba su ma cancanta ma a ce an kama su ba, amma aka kama su aka ɗaure su saboda ba su da galibu. Sa'annan kuma wasu ma aka kashe su ma. Saboda haka duk irin waɗannan ina ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba mu za mu iya yin cikakken ci gaba ba. Sa'annan yadda ake amfani da kuɗi, ake siyan mulki, ake siyan mukamai a Najeriya, duk ina ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da isa muke da mashikila a Najeriya. To dole ne kuwa sai an tashi tsaye an daƙile waɗannan hanyoyi, an yi maganin waɗannan al'amari kafin a ce za a samu nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa.